إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na Juma'a 17 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447, wanda ya daidai da 6 ga watan Maris shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci, Masjidu Sani Dauda, wanda ke nan ba 39 Yakubu Avenue, Daura da Galadima Road, Angwari, Nijar Kaduna, a wannan ƙasa tamu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin Alƙur'ani a cikin wannan masallaci, inda muka kwana a sura ta 3 a jerin kwanan surorin Alƙur'ani, suratu Ali Imran. A jerin tafsirinmu a wannan shekara, wannan shi ne majalisi na 19. Za mu tashi akan aya ta 84, inda Allah madaukaki yake cewa:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa ma وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة إن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
الله سبحانه وتعالى ينا أمرني كالأمة من ذر الله صلى الله عليه وآله وسلم سجايا ويهودا وأن أنا مغانا نيد صحبي أصالة وتبعا ثورا الأمة ذات زوق باينس سبدا تكونا وانتكي غدانا تكان يهودا والمدينة دنسارا النجران wajen jingina kawukan su zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam kuma Allah ya ƙaryata su ya nuna annabi Ibrahim baba Yahude bane kuma annabi Ibrahim baba Nasare bane saboda dukkan su da Yahuda wanda Nasaran dukkan su sun zo ne bayan annabi Ibrahim to ta yaya za su ce nasu ne bal a cikin kwanan zama aka same shi to shi ne sai Allah ya yi doka ga mu'minai ni da kai ya ce kul amanna billahi ka gaya wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbanka kuma ku gaya wa yahudawa da nasara annajiran amanna billahi mu mun yi imani da Allah wa ma unzila alaina da duk abinda aka saukar gare mu wa ma unzila ala ibrahim da duk abinda aka saukar wa da annabi ibrahim mun yi imani da shi wa isma'ila da abinda Allah ya saukar wa annabi isma'il shi ma mun yi imani da shi wa ishaq kuma mun yi imani da abinda Allah ya saukar wa da annabi Ishaq wa Ya'quba kuma mun yi imani da abinda Allah ya saukar wa annabi Yaqub wal asbab da kuma jikokin annabi Ibrahim wa anda sune ƴaƴan annabi Yaqub alayhi salatu wassalam mun yi imani da su wa ma utiya Musa duk abinda Allah ya ba annabi Musa alayhi salatu wassalam mun yi imani da shi wa Isa kuma abinda Allah ya ba annabi Isa mun yi imani da shi wan nabiyuna min rabbihim da sauran annabawa ranka takab daga ubangijinsu mun yi imani da su la nufarriqu baina ahadin minhum mu a addininmu na musulunci ba ma bambanta ɗaya daga cikinsu mu ce ba annabin Allah ba ne kun mun yarda da su akan annabawan Allah ne abinda ba mu yarda ba da shi shi ne ba mu yarda cewa annabi Isa Allah ba ne kuma ba mu yarda cewa shi ɗan Allah ba ne sa'annan kuma ba mu yarda da Uzairu ɗan Allah ba ne mun yarda da annabawan Allah rankatakkaɓinsu daga Allah suke sai ya ce wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne da abin da suka zo da shi daga ubangijinsu mun yarda da shi wannan aya tana ƙara tabbatar da cewa musulmi ya yarda da annabawan Allah ga baki ɗayansu kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون من ذل الله صلى الله عليه وسلم يا إيماني أبن حق سوكر مثلا أبن جنسا حق ما مؤمني سن إيماني أبن حق سوكر وجه من ذل الله صلى الله عليه وسلم كل آمن بالله كو ونيد من ذل da madiyansa sun yi imani da Allah wa malaikatihi da malaikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da kuma manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambantawa tsakanin annabawan Allah mu ce mun yarda da wannan ba mu yarda da wannan ba saboda duk wanda ya ce ya yarda da duk annabawan Allah amma bai yarda da annabi Isa ba me dalili saboda yahuda saboda nasara sun allantar da shi ko sun ce dan Allah ne saboda haka Isa bai yarda da shi ba to wannan mutumin ya zama kafiri ba musulmi bane saboda addinin musulunci la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu ba ma bambanta daya daga cikin annabawan Allah ba ma bambanta su saboda haka duk wanda ya bambanta to wannan mutumin ba musulmi bane haka kuma wanda zai ce shi ya yarda da kowa daga cikin annabawa amma bai yarda da annabi Musa ba me dalilin sa sai ya ce maka ai Yahudawa suna girmama shi saboda haka ne ya sa bai yarda da shi ba sai a ce wannan mutumin ba musulmi bane saboda ne dole a matsayinka na musulmi sai ka yarda da annabi Musa Allah ce la mufarriqu baina ahadin min rusuli mu a matsayinmu na musulmai ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin annabawan Allah mu ce mun yarda da shi ba mu yarda da wani ba to shine Allah madaukaki yake magana a cikin wannan aya inda Allah subhanahu wa ta'ala yace dole a matsayinka na musulmi kace ka yi imani da Allah imani da Allah yana da rukunai guda hudu al-imanu bi wujudillah al-imanu bi rububiyyatillah al-imanu bi uluhiyyatillah al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi wa annahu sunne rukunin imani da Allah guda hudu ka yadda akwai Allah saboda akwai wanda ma ba su yadda da sakuwar Allah ba su ne al-fadiyuna wanda su suke cewa duk abin da ka gani dabi'a ce ta samar da shi su ne irin su Karl Marx irin su Aristotle irin su Aplaton irin su Avalafin irin su Socrates irin su Buddha irin su Confuciusia su ne Confucius da sauran philosophers ba su yadda akwai Allah ba su suna gani dabi'a ne ya samar da komai da kake gani to dole sai ka yarda da sabuwar Allah kamar yadda Quraishawa suka ce wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr suka ce kai ba komai bane face rayuwar mu ta duniya namutu wa nahya muna mutuwa muna rayuwa wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ba abin da ke kashe mu sai zamani in zamani ne ya tsawo sai mutum ya mutu amma ba Allah ba ba Allah ya kashe shi ba kuma ba Allah ya samar da shi ba shine Allah ya mai da martani ga irin waɗannan mutanen yace am khuliqu min ghairi shay'in humul khaliqun shin an halicce su ne ba tare da komai ba ko kuwa su ne ke yin halittar am khalaqu as-samawati wal ardh bal la yu'minun shin su ne suka halicci sammai da ƙasai me yasa ba sa yin imani da Allah cewa Allah ne ya samar da waɗannan ababen to saboda haka dole sai ka yi imani da sabuwar Allah akwai wanda su ba su ma yadda ba dan aqidan sumuniyya al-aqlaniyuna su ba sa tunanin akwai Allah su suna ganin duk wani abin da ka gani dabi'a ce ta samar da shi in ka mutu to zamani ne na dabi'a ya sa ka mutu in an haife ka zamani ne ya jawo ka aka samar da kai kawai duk abin da ka gani dabi'a ce irin su ne suka zo wurin Abu Hanifa za su yi ƙure tsakaninsa da Abu Hanifa suka ce za su yi munazara da shi Abu Hanifa ya ce musu to ku tafi ku dawo washe gari mu tattauna da suka zo washe gari sai Abu Hanifa ya ce tunda kuka zo nake tunanin wani abu sai suka ce me kake tunani a kai sai ya ce ina tunanin jirgin ruwa ne yayi wa kansa loji da kansa ba direba sannan yayi tafiya da kansa ba direba ya tafi daga wata kasa zuwa wata kasa ya tsaya a gabar wannan kasan da kansa sannan ya sauke wannan lojin da kansa sannan ya juyo inda yake da kansa sai suka ce mama aku kai wannan ai kwakwalwa ba za ta iya dauka ba sai Abu Hanifa ya ce shi ma dabi'a ce ta saman masa haka a nan ne suka gano sun karyata kansu da kansu saboda sun ce duk wani abu da ka gani dabi'a ce ta saman da shi to gashi sun karyata abin da suke da'awa a kai kaga yanzu maganar munazara ai ta kare kenan ko maganar debate ai ya kare kenan kamar Imam Nasiruddin Albani Allah ya tsokansa da rahama da yayi munazara da wani sufi da yake da awar ya san gaibi sai Albani ya ce sami munazara amma da sharadi guda daya sai wannan sufin ya ce me sharadin sai ce ka fado kai da kace ka san gaibi kai bai kamata ka tambaye ni sharadin ba shikenan kaga an kure shi a daidai lokacin munazarar da bata wuce minti da yawa kenan sai da ka san gaibi ai ba ya kamata ka tambaye ni me sharadin ba da kai ka san gaibi sai ka ce ka gane sharadin da nake so na fadi ba sai ka tambaye ni mutum da ka san gaibi to kaga masu amfani da kwakwale wurin magana da kwakwalwar ake musu amfani a rusa hujjarsu da su su karyata kansu da kansu to wannan dole ka yadda akwai Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai imani da abin da ya saukar shine alqur'ani da kuma wa ma unzila ala ibrahim abinda Allah ya saukar wanda annabi ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub kaga duka wannan gidan annabi ibrahim ne annabi ibrahim yana da mata guda biyu matarsa uwar gidansa ita ce sara ita ce maman annabi Ishaq ɗaya amaryarsa ita ce Hajar ita ce maman annabi Isma'il amma Hajar ita ce ta haifi ɗan farko shine babban ɗa a gidan annabi Ibrahim shine Isma'il sannan daga baya aka zo aka haifi Ishaq Ishaq kuma ya zo ya haifi Yaqub Yaqub ya zo ya haifi Yusuf alayhi salatu wassalam da kuma al-asbab shine Imam Ibn Kathir yake cewa wal-asbab wa hum butunu bani Isra'il al-mutasha'iba min awlad Isra'il sune daga cikin Banu Isra'il wanda aka fitar da ƴaƴa tsatsan wato Isra'il wa huwa Yaqub 12 sune ƴaƴansa guda 12 sune al-aqbab sai Allah ya ce wa ma utiya Musa da abinda Allah ya ba annabi Musa na at-taura wa Isa da kuma abinda Allah ya ba annabi Isa shine injila kaga wa'annan ana gaya wa yahudawa da nasara na najran wan nabiyuna min rabbihim da kuma annabawa daga ubangijinsu sai nuna annaba dukkansu daga Allah ne babu annabin da ya samar da kansa a matsayinsa shi annabi kaga wannan raddi ne ga philosophers wanda suke cewa annabta ba chosen one ba kaman Confucius shi a wurinsa annabta ba chosen ba ne in kana so ka zama annabi akwai procedure da za ka bi ka zama annabi shi ne na farko yana yaro ɗan shekara 19 ya yi aure a shekara 21 matarsa ta haihu sai ya ce yana so ya zama annabi sai ya saki matar sai ya shiga abinda ake kira kalwa wanda inda sufaye suka ɗauko aƙidan shiga kalwa kenan sai ya shiga kalwa wannan mutumin ya zo kafin zuwan annabi Isa ɗan Maryam da shekara 400 sai ya shiga kalwa sai ya samu ilham abinda suke kira aspiration sai ya samu abubuwa na ta shigo kwakwalansa sai ya zama fa asbaha nabiyyan wai sai ya zama annabi daga nan ya zama annabi da tafiya sai tafiya sai ya ce juz'un min al-ilahi halat fihi wani yanki na jikin Allah ya bantalo daga jikin Allah hasha lillahi wa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira wai sai ya bantalo daga jikin Allah sai ya fada ya shiga jikinsa fa asbaha ilahan shi ma sai ya zama Allahn kansa shi sa gunkinsa zaka ganshi haka ne haka zaka ga gunkinsa a tsaye to ko a tani tactics inda kwato ko goose zai in yi haka ya fi kowa samun ƙarfi da in yi haka zai iya rusa gini ga baki daya saboda shi ma juz'un min al-ila halafi sai zama indomitable someone that cannot be defeated sai zama ba za a iya defeated ɗinsa ba to za ka ga shi ne wannan alamar da suke sawa kaga ko a WhatsApp wai in za ka yi mutum godiya ba akwai wani sign na haka ba kai ba godiya ba ne aƙidar su ce suke tallatawa a matsayin kana ta yadda da Confucius shi ne kung fu saboda ai asalin kung fu suna ne kung ismu ƙabilatin allati yantami ilaiha sunan ƙabilar da ya fito fu ma'anarsa philosophy a tsanisanci saboda haka kung fu sunan ƙabilan filosof shi ne asali ita kuma addini ne har yana da abiyati guda 314 wasu suka ce da 15 wasu suka ce da 16 wasu suka ce da 17 wasu suka ce da 18 wasu suka ce da 19 cikin abiyatin da yake da shi na waƙe akwai wanda yana da tasiri a ruhin ɗan adam in mutum yana shiga jikin mutum ya tada shi shi ne za ka ga a duk fina-finansu ko kuma a aƙidansu za ka ji an ce he is reborn shi ne aƙidar reincarnation shi ne tanasikul arwa mutum rai zai fita a nan zai shiga can kuma za a ci gaba da rayuwa in mutum mutumin kirki ne a nan in ya mutu zai fito a wata ƙasa a mutumin kirki ya ci gaba da rayuwa amma in mutum mutumin banza ne zai iya fitowa a wata ƙasa kila a matsayin dabba ko wani abu muguwa ya ci gaba da rayuwa shi ne tanasikul arwa an yi reborning ɗinsa ya ƙara dawowa duniya su ne suka ƙirƙiro da su da Hinduism da Buddhism suka ƙirƙiro karma asalin kalman karma aƙida ce ta su a kan cewa aƙida ce ta ƙadar al-ƙaddara a kan cewa babu lahira lahirar nan babu ita saboda haka shi ne sai suka maida ita karma a matsayin wato alhaki su ba su yadda a lahira akwai wani abin nan ba saboda haka koma menene a duniya ya ƙare kenan to ku da kake amfani da wa'annan kalmomi a aƙidarsu ga abubuwan da suke nufi to shi ya ce wani yanki na jikin Allah ya bantalo ya shiga jikinsa shi ma ya zama Allah saboda haka a cikin baitinsa akwai baitocin da idan an karanta shi yana tasiri in mutum ya mutu zai dawo da shi kuma zai ci gaba da rayuwa mu kuma Allah ya gaya mana duk wanda Allah ya kashe shi la yab'athu Allahu man yamut wa'dan 'alayhi haqqan Allah yake baya ta da duk wanda Allah ya kashe shi alƙawari ne na gaskiya a wurin Allah duk mutumin da ya mutu baya ta shi to sora ta bayan da mutum zai yi to ina ake samun fatalwa tunda gashi nan ko sai a ce asalin fatalwa ba fatalwa bane shi ne ai mutanen da mayu ke amfani da su ka gansu suna rayuwa a wani gari a nan ka ce ya mutu kuma ka je ka ganshi a wani gari asali ba kashe shi suka yi ba taki ne suke yi na asiri. Asirin suna amfani ne da tushen ayaba. Tushen ayaba shi suke amfani da shi. To aljanun da suke amfani da su suna amfani da wasu nau'i ne na aljanu, wanda a cikin aljanu in ba wannan nau'in ba sauran aljanun su ma they are invisible to them. Kamar yadda ni da kai ba magana aljanu, to su ma aljanun in ba wannan nau'in ba ba sa ganin su. Su ma ba sa ganin su. To aljanun ne suke amfani da su a bacci. Shi ne duk mai yin ruqya zai gaya maka cewa akwai wasu aljanun da in an zo ana musu karatu su fita, zai ce ma shi ba zai iya fita a jikin wannan mara lafiyar ba, sai in ya yi bacci ko a bashi ruwa ya sha. Ko kakai tunanin wani makirci ne, a'a, nau'in aljanun ne ba sa iya fita a siffan da Allah ya yi su, daman ba sa shiga sai idan mutum yana bacci. Kamar yadda Allah ce Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa min annas. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تغير وأن الزمن صنع شجاع كروالي أبدا كرا كروا وأن الإنسان صنع كرا فتشي بمعنى كروان دم أدم. To kurwan suke bi wa'annan nau'in na aljanun sai su shiga jikin wannan mutumin, zaka ga shine zaka ga suna bashi abubuwa yana ci a jikinsa na wannan abin da wa'annan mutanen suka yi. To idan ya gama cin wannan abin ya bi jikinsa, to za su zo da wannan abin ayaba, tushen ayaba, sai a sa mata laya a jikin wannan tushen ayabar, sai ta ɗauki siffar wannan mutumin da ake bashi abu ya ci. Lokacin da suka gama arrangement tsakaninsu da aljanin, za a batar da shi a mai da shi ya mutu, shi kenan sai wannan aljanin ya batar da shi zai kai shi wani gari. Idan ya batar da shi ba zai kai shi wani gari ba tukunna, sai ya zamana cewa invisible, ba a ganinsa. Shi kuma yana ganinku, sai ya zamana cewa wannan kututturen ayaban za ku ta gani da laya a jiki, zai yi magana amma ba za ku ci shi ba. To a wannan lokaci ranar da sai a ce ai wane ya mutu, shi kuma zai dinga cewa gani nan yana magana amma ba baki, saboda wannan aljanin ya ɓatar da shi. Ranar da ya mutu, ka san illar bid'a, idan aka zo sadakan uku ba na abinci ba, to wannan abincin gidan da aka yi a sadakan uku shi za su ɗauko sai su ba wannan mutumin sai a ce ya ci. Idan ya ci wannan abincin, to an samu damar da za a iya fitar da shi daga anguwan da yake, asirin ya fara ƙarfi kenan. In an bashi, to za a fitar da shi daga anguwan. Ranar da aka zo sadakan bakwai, ba mutane na yin sadakan bakwai ba, to abincin da aka yi a gidan na sadakan bakwai za a ƙara kawo wa wannan mutumin sai a bashi ya ci. Idan ya ci abincin sadakan bakwai, to za a iya fitar da shi daga garin da yake rayuwa. To ranar da aka yi 40, abincin da aka yi a gidan za a ƙara ɗauko abincin a kawo mai idan ya ci, suna da dama a asirin za su iya kai shi duk inda suka ga dama a duniya. To a ranar da ya shekara, in aka yi abincin shekara na tunawa da shi, in aka kawo aka bashi, ba Nigeria kaɗai ba, ko ina a duniya za su iya ɗaukar shi su mai da shi wurin ta yadda ba za a ƙara ganin shi ba. Amma shi ɗin ne yake rayuwa. To irin wannan shi ne wanda mayu ke amfani da shi, sai a ce wane ya mutu, sai a kuma ba mutuwa suka yi, ba kashe shi suka yi ba, asiri suka yi, suka ɗauke shi suka kai shi wani gari. Akwai wata mata da mijinta ya mutu shekara 10, sai ta zo Kaduna nan, ta sauka a rigakafi, da ta zo sai ta je station za ta siya abu. Tana zuwa sai ta ga mijinta ya yi cefane
da kada leda a hannunsa ya siya nama ta kalle shi ta ce ai wannan mijina ne tana kiran sunansa sai bace kawai sai ta ga ya bace sai ta fashe da kuka sai ta koma gida take gaya musu ta ga mijinta amma ya bace saboda daman aljanin alƙawarin da suka yi da waɗancan makafan duk lokacin da wanda ya sansa ya gan shi sai su ɓatar da shi shi ne za ka ga cewa ana kiran mutum sai ka ga ya ɓace to aljanin ne ke ɓatar da shi saboda in aka kama shi aka taho da shi gida aka zo da shi wannan gidan aka dawo da shi kuma aka yi jinjin da za a yi ya ɓace bai samu ya samu ɓacewa ba to wanda ya yi asirin aljanin zai koma kansa ko ya kashe shi ko ya haukata shi to irin wannan za ka ga shi ne mutane za ka ga suna gani sai a ce ai ya ga fatalwa a'a kamar su babu shi shi ne laraba suke cewa la haqiqata fil ghaut a wani gaskiya a fatalwa in mutum ya mutu ya mutu kenan to wani zai yi tambaya to ɗan benuwe fa da mutum yake mutuwa ya tashi da kansa ya shiga cikin kabari da kansa sai a ce asali daman aljanu ne suke yin haka saboda kowace ƙabila kowane gida suna da aljanin da suke yi wa bauta to wannan aljanin shine idan aka yi masa sacrifice din da suke yi sai ya taso ya shiga cikin wannan mutumin sai ya nikar da shi ya shiga da shi kabari sannan a rufe shi sannan ya fita wannan shine aikin da yake yi to dan kada ka je kila kana matsayin kofa Allah ya kai ka wajen ka gani ya mutu kuma ya tashi da kansa gawa na tafiya kai ta mamaki ka ji a'a asali tsafi ne tsakwararsa kamar yadda Allah ce wa ja'u bi sihrin azim sun zo da sihiri mai girma to wannan nau'i ne na sihiri da take to duk lokacin da ka ga irin wannan kakkaru duka ce mutum ne ya mutu ya dawo a'a asali ba kashe shi suka yi ba asiri ne suka yi mummuna na wulaƙanta mutum a raba shi da danginsa don ya shiga wani hali na wahala to wannan suna yi saboda kawai a su wulaƙanta wannan mutumin amma kuma akwai wanda za ka ga Allah ya kankantara bayan wasu shekaru kuma a dawo da shi wa'anda suke yankin arewa middle belt da sauransu sun san wannan kuma yana faruwa mutum ya mutu bayan shekara goma an je an binne shi amma ka gan shi karin baka labarin da wannan ni a ido na ya faru 1996 akwai wani ƙauye ba zan faɗi sunan garin ba amma a ido na abin ya faru ba labari aka bani ba yaro ne ya mutu da ya mutu bai da lafiya ne sai ya mutu yana mutuwa aka zo aka yi wa yaro wanka da aka gama wanka baban yaron ya shigo ɗakin sai ya ga an tattara kayan yaron a wuri ɗaya a ɗakin yaron sai jikin shi ya ba shi kai wannan hanya ba asalin mutuwa ba ne da Allah asiri ne aka yi wa ɗansa aka ɗauki gawan kowa ya ga gawan aka tafi da shi makabarta aka haƙa rami aka binne yana dawowa uban yaron daga makabarta ya shigo ɗakin yaron sai ya ga babu wannan kayan an ɗauke shi sai ya ce haƙƙi ne da ba dare na yi a ranar sai ya ɗauki fitila ya je makabarta ya je ya haƙa kabarin wannan yaron wallahi ba abin da ya gani sai tushen ɗaya ba da wani gaftareren laya a jiki da safe ba abin da aka kawo ne gawan ɗansa amma yanzu ga abin da ya gani a cikin kabarin ɗan wallahi ina gaya maka duk wanda yake garin in yana kallon wannan abin in yana wajen lokacin ya sani abin da ya faru shi ne washegari kowa a garin yana jin muryar yaron gashi yana magana yana cewa wallahi ba mutu ba kuna cewa na mutu gani nan kuma ga sahun kafan yaron yana tafiya yadda ka san fim ga sahun kafan yaron yana tafiya yana magana kowa a garin yana ji kowa na jin muryar yaron a garin sai wasu bokaye suka zo suka ce za su dawo da yaran amma ba mutane za su mutu sai kakan yaran ya ce baya so a bar mai jikansa sai bokayen suka ce ai kakan ya san abin da ya ci yaran sai da aka yi sati ɗaya a garin duk wanda ke garin yana jin muryan yaron yana magana yana kuka yana cewa gani nan kuna cewa na mutu ba mutu ba ni ina ganin ku ya ba kwa gani na amma kowa in yaron ya wuce ga tawun kafarsa amma baya ganin yaron suka yi tsafacen su shi kenan aka daina jin muryarsa aka daina ganin sa kuma aka daina ganin tawun kafarsa wannan ba labari ba ne ya faru ne 1996 wannan abin ya faru kuma a watan August abin din ya faru ni in na je wurin na gani a gabana abin da ya faru ba labari aka bani ba to kaga irin wannan in mutum ba yi da ilimi a kai sai zai ce sai a sace ma imani wannan abin haka ya faru a cikin mutane to irinsu suna faruwa a cikin mutane da yawa na tsafate-tsafate da mutane suke yi to kaga babban abin da zai kare ka daga musibar irin wa'annan abubuwan shine kulawa da zikiri da ambaton Allah to shi sa Allah ya ce kai sai ka yi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka wa da annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaq da annabi Yaqub da kuma al-akbar duka wannan cikin gidan annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam matarsa Sara da kuma Hajar Hajar ita ta haifi ɗan farko Sara kuma ta haifi ɗa biyu saboda daman annabi Ibrahim ƴaƴa biyu kawai Allah ya bata sannan Ishaq ya zo ya haifi Yaqub Yaqub ya zo ya haifi Yusuf alaihi salatu wassalam da sauran ƴan uwansa wanda a cikinsu banu Isra'ila suke ƴaƴan annabi Yaqub alayhi salatu wassalam sai Allah ya ce la nufariqu baina ahadin minhum amma bambantawa tsakanin su cewa mun imani da wannan annabin ba mun imani da wannan ba wa na'nu lahu muslimun kuma dukkanmu mun yi imani da su dukkansu annabawan Allah ne kuma Allah ya ba su littattafai kuma mun yi imani da Injila mun yi imani da Attaura mun yi imani da Zabura mun yi imani da Sufi Ibrahim wa Musa duka cewa Allah ne ya ba wa'annan annabawa amma sai dai Qur'ani shine ya shafe duk wa'annan littattafai gabaki daya sai Allah ya ƙara ƙarfafa wannan magana sai ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya bi wani addinin da ba na musulunci ba Allah ce falan yuqbala minhu Allah ba zai taba karba masa ba wa huwa bil akhirati min al khasirin wannan mutumin a lahira yana daga cikin waɗanda suka tabe suka yi asara wannan ayat ta nuna maka karara ba na sare da ba yahude duka ba addini suke yi ba duk da suna ana kiransu alil kitab ko saboda Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan kaga annakira fi fi siyaq al-sharf tufid al-umum hada tu harf jar fi siyaq an-nakira tufid al-ta'kid saboda haka wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya bi wani addinin da ba na musulunci ba sai Allah ya ce balan yuqbala minhu za a taba karba masa ba kaga krista kaga ba karba addininsa ba saboda ba musulunci bane ba yahude kaga shi ma ba karba masa ba saboda me ba musulunci yake ba wanda yake yin buddhism shi ma haka confucius shi ma haka da sauran addinai rankatakka saboda haka wannan ayat take nuna kuskure ka ce addinan sama ba a cewa addinan sama addini guda ɗaya ne shine addinin musulunci inna dina inda Allahi al-islam addini a wurin Allah wanda Allah ya yarda da shi min ladun adam ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-islam shine addinin musulunci to ina musulman da zaka ji suna cewa to ai da musulmi da kristoci ma ai duka ne Allah ɗaya ake bautawa a ina wanda yake Allah uku Allah da Allah uba Allah ruhi mai sarki wanda yake Uzainu dan Allah ne wannan yake shehun sa Allah ne wanda yake Allah Allah komai Allah kowa Allah sannan kuma wai ka ce addini ɗaya ne a addini guda ɗaya shine wanda Allah ya yarda shine musulunci wanda musulunci irin wanda manzon Allah ya zo mana da shi kuma duk addinin da za ka yi in bai yi kama da na manzon Allah ba musulunci kake yi ba kuma in bai yi kama da na sahabbai ba musulunci kake yi ba fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw in suka yi imani da kwatankwacin imanin da ku sahabbai kuka yi Allah ce tabbas sun shiri fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq idan suka juya baya suka ki yin imani da imanin da sahabbai suka yi to tabbas suna kan fada suna kan rabuwa suna kan sun raba jaha da abinda Allah ya zo wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فسيفيكهم الله الله كما زي ولا درمك تشرس زي كاريك تبتك الشرس وانا سينونا الديني قد اتيني شيني الدين المسلم سمود عقني من زن الله صلى الله عليه وسلم زن اكر شرق اير الله يزي وهو بالآخرة من الخاسرين وانا مجمن على هيرا انا نتشكين تابفو الريزي يا انزنت أتكلم بخاري ده مسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد دواني وانا ايكن دفاغو مكتئي ايبا كريستان جي مزالا نيتي اي يهودان جي مزالا نيتي اي بوذية مزالا نيتي اي كمبوشوذية مزالا نيتي اي ده ثورا الدينين ده متى نيتي اي مزالا نيتي اي وكاغني فهو رد اي مردود عليه اما اذا مزا wannan abu na gaba shine hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a cikin sahih a cikin musnadinsa daga Hassan daga Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare sa yake cewa Abu Huraira yace wata rana muna Madina qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake taji'ul a'malu yawm al-qiyamah za a zo da ayyuka ranar tashin alkiyama fataji'u ssalatu fataqulu sai sallah ta zo gaban Allah sai ta ce ya rab ya ubangiji ana ssalatu ni ne fa sallah fa yaqulu innaki ala khairin sai Allah ce ki kina bisa alkhairi saboda manzala ne karanta da yin sallah ko kuma yayi sallah kamar yanda manzala ce sallu kama ra'aytumuni usalli sai Allah ce ki wuce wataji'u ssadaqatu sadakan da kake yi za ta zo ba ta kulu sai ta ce ya rab ya ubangiji ana sadaka ni ne fa sadaka fa yaqulu innaki ala khairin sai Allah ya ce ke sadaka kina bisa alkhairi wuce thumma yaji'u siyamu sai azmi ya zo gaban Allah fa yaqulu ya rab sai azmi ya ce ya ubangiji ana siyamu ni ne fa azmi fa yaqulu sai Allah ya ce masa innaka ala khairin kana kan alkhairi masha Allah wuce thumma tajibu al'amalu ayyukan mutum zaka zo kullu zalika yaqulu Allah ta'ala duka ayyukan da zasu zo gaban Allah sai Allah ya ce innaki ala khairin lalle kai kina kan alkhairi thumma yaji'u al'islam muhallisha kenan sai musulunci ya zo gaban Allah dukkan mu nan kowa musuluncin ka sai ya zo gaban Allah in ya zo gaban Allah fa yaqul sai yace ya rab ya ubangiji anta salamu kai ne aminci wa ana al-islam ni ne kuma musulunci fa yaqul Allah ta'ala fi Allah madaukaki yace innaka ala khairin lalle kana akan al-khair bikal yawm a yau din nan da kai akhudhu zan karbi ladan mutane wa zika rufi da kai kuma zan bada lada da sauran abubuwa kaga kenan in dai ba musulunci ba Allah ba zai karba ba ana ganewa qala Allah fi kitabihi sai manzon Allah ya ce Allah ya ce a littafinsa
karan wannan ayar wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan
duk wanda ya bi wani addinin da ba musulunci ba falan yuqbala minhu Allah ba zai karba masa ba
wa huwa fil akhirati min al-khasirin
shi kuwa a lahira yana daga cikin waɗanda za su taɗe za su yi asara saboda ai musulunci ne zai zo gaban Allah ce eh da kai zan ba da lada kuma da kai zan yi abin nan to wanda ba kai ba zan karba ba kaga musulunci kadai Allah ke karba a lahira duk wanda ba musulmi ba Allah ke karba a gare sa ba wannan hadisi tafarrada fihi Ahmad Imam Ahmad shi ya taƙaita da wannan hadisi a cikin musnadinsa sabanin sauran malamai na ruwatul hadith Imam Ahmad ya rawaito su a cikin musnadinsa mujallabi na biyu shafi na 262 a ƙarƙashin wato fassarar wannan aya haka Imam Ibn Kathir ya kawo shi ƙarƙashin wato fassarar wannan aya haka Imam Ibn Jarir al-Tabari Sheikhul Mufassirin shi ma ya kawo shi a ƙarƙashin tafsirin wannan aya kaga ya nuna musulunci shine kadai Allah zai karba a matsayin addini Allah ya sa mu dace
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Ne wannan tambayar da yake malam tambaya ta kici. Wanda yake a hannun sunna. Sai shi auren ɗan ƙabila kuma da suna son juna su.
Wanda yake ahlus sunna shin zai iya auren ɗan ƙabila kuma ga shi suna son juna su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف متنينا بساعة دينا ما سو يرضى ولا ينفع يدواي فيه سو يياده وانما تا إذا تزاد التربية تدعى أنك إن باقانا كما وانما تا سوى أكيد سوى كما يعلاني هو علاني سنادى أكيدا فيلا to wacce za ka kawo ta tarbiyyatar da ƴaƴanka ta dafa musu wannan aqidar in za su yi tuntube su kira sunan wani Allah idan suna da damuwa za su kira wani Allah ba Allah ba to yanzu wannan za ka ba ƴaƴanka amana cewa su ta ba su tarbiyya to kaga daga nan kai ma ka san akwai matsala dan manzo Allah ce idza ja'akum man tarzauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju hadithin nana ishe duk wanda yazo neman kiyanku da aure kuka yadda da addinin sa kuka yadda da dabi'un sa to addinin dariqa ai ba abin yadda bane kaga to me yasa baka kuma aure ta saboda haka ka je ka nemi ahlus sunna wacce take aqida irin zaka in ba haka ba za ka gane kuranka a gaban Allah ranar tashin kiyama in ƴaƴanka suka kawo karanka gaban Allah me yasa ka zaban musu uwa irin wannan sai ka jira amsar da za ka ba Allah na farko tambaya ji shi a cikin tambaya ɗaya jinin istihaba yana hana azumi a'a baya hana azumi jinin istihaba mai ake nufi da istihaba wata kalma ma da malaman fiqh suke kira nazi shine zuban jini wannan cuta ce ke zuwa wa mata wanda galiban shedanu ke haifar da shi sai kuma waɗanda suke yin family planning sai ka ga wani lokaci in bai karɓe su ba jini ya barke musu to shi wannan jinin ana kiransa jini ne na ciwo baya hana sallah baya hana azumi baya hana mu'amala ta aure sai dai kyama ta hana miji kusantar iyali amma a shari'a ba laifi bane kuna ganewa akwai matar da ta fama da wannan a zamanin manzo Allah shekara tara tana fama da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta ce afa adu salata qala la innama zaliki irq min ash-shaytan yace zan bar sallah ne manzo Allah ce ni ba za ki bar sallah ba wannan wato wata jijiya ce shedan yake tabawa a jikinki yake saka miki jini saboda haka in kin ga wannan kada ya hana ki sallah
in lokacin al'adar ki yazo abin da zai iya saki bambanta jinin istihaba da na al'ada shine lokacin da baki ga jinin istihaba baki ga jini mai jawur kamar mutum ya ji ciwo jini ya zo ba yi da wari kuma ba yi da duhu to in kin gan shi jinin istihaba ne ki ci gaba da sallan ki ci gaba da azumin ki in lokacin al'adar ki yazo zaki ga jinin ya canza launi ya koma mai duhu ya koma yana da wari to a wannan lokacin sai ki kame daga yin sallah kuma zaki kame daga yin azumi daga sauran ibada ba zaki yi shi ba sai ranar da jinin ya canza ya koma ja kin ga kin fita daga al'adan ki jinin ciwon ya dawo sai ki yi wankan ki sai ki ci gaba da ibadar ki wannan shine jinin wato istihaba baya hana sallah baya hana azumi baya hana mu'amala ta aure na biyu shan magani dan ta cika sa azumin ta gabaki daya shi wannan ba a baki fatawar halaccin sa kai tsaye sai idan likitoci sun tabbatar da yanayin ki in kin sha wannan maganin ba zai cutar da lafiyar jikinki ba kuma ba zai sabbaba miki matsalar da zai jawo miki matsala a lafiyar jikinki ba in an bincika an tabbatar to shi kenan in kuwa ba haka ba to baya halatta gare ki wannan shi ne ka'ida Allah ya sa mu dace
idan da yin jijiyo ko hoto ana sauki ko kunci ana yaɗawa da waɗanda suke raba abinci da kuɗi shi ma ana yin jijiyo da hoto ana nuna fuskokin da ake ba dukkan ko abincin.
To, irin wannan tambaya ce mai harshen da mu. In mutum yana gudun riya, daman shi ne babin da zai iya ɓata maka aiki. Umrawa kake yi wa? Hajjiwa kake yi wa? To me yasa za ka nuna wa mutane ka ji aikin haji? Kana ganewa? Daman waye ce ka ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Allah ne ya ɗaura maka yanzu dan ka yi sallah sai ka zo ka ce wa matarka na yi sallar isha'i masha Allah. Kaga Allah ya saka maka da alkhairi injiniya. Injiniya ya ce ba lafiya kenan ya tafi. Ya sauki kenan ko? Kaga akwai matsala kenan. Allah ka shirye da mu. Saboda haka ba daidai ba ne. Sai dai masu ba da abincin nan su kuma akwai matsala a nan. Don wani kila an ba shi kuɗin ne aka ce ya ba da. Shi kuma yana neman shaida da zai nuna ma wanda ya ba da wannan kuɗin cewa ya sauke wannan nauyin. Lokacin muna Sudan muna karatu akwai ɗaliban Sheikh Saleh bin Usaimin suna zuwa suna karantar da mu. To idan sun zo sun karantar da mu suka ɗauke mu bidiyo da sauransu suka ba mu littattafai don kago suke yi na littattafai za a iya ba ka mujallabi AA har guda 30 JJ har 30. Guda ɗaliban da muke zama wani lokaci muna kaiwa 1000 muna kaiwa 500 kuma kowa alal aƙalla za a iya baka volume daban-daban wanda zai iya kaiwa 30 ko wani guda 30. Suka ce su suna da ilimi wasu muhsinai ne a Saudiya suke da kuɗin su kuma suna siyan littattafai suna badawa suna bada kuɗi har a yanka ta a ba mu naman haka haka ake yanka naman kowa sai ya ci sai dai ka bantala ka mutu. To saboda haka suka ce ɗalibai suke musu tambaya me yasa suke ɗaukan mu sai suka ce mu kuɗi muke mu kan ilimi muke da shi ba mu da kuɗi su kuma masu kuɗin sun yarda da mu amma sun ba mu kuɗin su je a yi aiki suka ce to kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce wa ubangijinsa arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi suka ce dalilin da yasa muke ɗaukan ku saboda wa'anda suka turo mu suka ce suka ba da zuciyarsu su tabbatar aikin da suke so a yi da zuciyar aiki ba mun aukan kuɗin ba ne. To kaga in irin wannan ne to babu laifi amma in kai ne ke da kuɗin ta yiwu ka yi haka ne don ka kwaɗaitar da wasu ka nuna dan su ma ka zaburar da zuci in wannan kai Allah ya sanne ke zuciyarka za ka samu lada amma in yake aikin banza kai ba kai da lada bal ma dai ji kai duka kai ne makon saboda haka sai mutun ya duba da kyau ya gani ina fata an gane sai mutun ya duba da kyau ya gani idan kana da yakinin shedan ba zai shiga zuciyarka ya dawo maka riya ba kayi ne dan ka kwadaitar da abokanka to wannan fadi ha fadi ma innamal a'malu binniyat in kuma ka san cewa ba za ka iya ba shedan zai iya ribar ka to kayi shi a boye sadakar da aka yi ta a boye ba wanda ya sani Allah ya fi girmama ta da samun lada akan wanda aka yi ta a boye wancan ma da aka yi ta koyi za su iya zama mai girma gwargwadon niyyar wanda ya yi ta to yanzu dabara ya rage gawa mai shiga rijiya sai ya duba ya gani akwai Aliyu bin Zaidin al-Abidi jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam anguwan da yake a Madina duk dare yana ɗaukar buhun alkama a bayansa sai ya je ya ajiye a kofar gida idan mai gidan ya fito sallar asuba sai ya ci karo da buhu sai dai ya ɗauka ya shigar da shi ka ga bai ma san waye ba shi ba balle ya ce wane in ya haɗu da shi da wane ya min kaza an daɗe duk maƙwabtan suna sun yi kwakwa su gano waye ke yin wannan aikin ba wanda ya sani sai ranar da ya mutu shi ne kaɗai ranar da ba a ga an sa buhun alkama a ƙofar gida ba da aka zo masa wanka sai aka ga alaman ka san mutum na ɗaukar abu mai nauyi za ka nuna a bayansa shi ne a nan ne aka gano shi ke yin wannan aikin innama nut'imukum li wajhillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna ciyar da ku ne don neman yardan Allah ba ma neman sakamako daga gare ku kuma ba a so ma ku gode muku to ku gode mana inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira mu muna jin tsoron yinin da zai sa mutum ya murtuke fuska ya zo gaban Allah wannan yinin muke jin tsoro ya sa muke to kaga irin wannan sadaka ai shi kansa wanda aka yi ma wannan zai maka addu'an da Allah kadai san irin addu'an da zai maka saboda bai ma san waye ya yi ba zai dinga maka addu'a kullum saboda haka kai ma ka koyi irin wannan Allah ya sa mu dace
Allah ya kara malamin lafiya ilimi da arziki na hana.
Amin.
Dan Allah malamin na roƙo ya dinga saka mu samari wa neman aure a addu'o'in da suke da sauran addu'o'in da yake mutuwa Allah ya aure da mu.
Amin. Gogare da tazurai da titirai Allah ya aure da ku. Allah ya aure da ku ai jiya mun yi ai ma ko mun ce ma mai mata dai Allah ya auke to saurayi shi ma ai mun sa shi a jiya ai ko mun ce samari Allah ya aure da su eh duk samarin da ke nan wanda ba su da shi Allah ya ba su mata na gari kuma Allah ya sa ku zama maza na gari a gare su a
dan sanin ku ne ku dan Allah malami ne ne hukunci wanda yana sallah ta tarawih yana jin bacci ko a sujjada ko a tahiyya
idan kana sallah kuma bacci ya zo maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kwanta kai baccinka dan a cikin sallar baka sani ba kana ambatan Allah ne ko zagin Allah baka sani ba amma in dai kai sallah in dai bacci ne kama ka Allah ya sani in ka kwanta kana da ladan tarawih dan kuma za a kidaya ka saboda manzon Allah ce humul qaum la yashqa bihim jalisuhu cewa Allah da kansa ya ce duk wanda ya rabu inda ake ambatan Allah baya tadewa saboda haka za a sanya ka daga cikin wanda suka yi insha Allah na'am amma ba ba da sharadin cewa ka kwana bane kana kallon series ka san akwai samarin da akwai ilimin kallon series amma ne to in wannan ne fa to akwai matsala amma in dai bacci ne ya rinjaye ka wannan Allah ya sani amma ba wanda ta kwana kana kallon series ba akwai matsala tsakanin ka da ubangijinka Allah ya sa mu dace wanda muka karanta dai dai muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana ta zurai da tsibirai da gwagware Allah ka aurar mana da su, Allah ka ba su mata na gari, Allah ya sa su ma su zama maza na gari da waɗannan mata. Kowa cikin mu ne yana da bukata na alkhairi da yake nema, Allah muke roko ya azurta shi da alkhairin duniya da lahira. Akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri, Allah ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri. Sai ba ku kadai bane samari, akwai ƴaƴan mu mata su ma suna neman mazan aure, su ma Allah ya ba su maza na gari. Eh, da kwairori da zerori da waɗanda suka kai la haula da na inna lillahi, duk Allah ya ba su maza. Eh, Allah ya ba su maza na gari. Eh, Allah ya ba su maza na gari, su ma Allah ya ba su zama mata na gari ga mazajen. Iyayenmu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya daidaita al'amarin zamantakewarsu da matansu, mu ma Allah ya daidaita al'amarin zamantakewarmu da ƴaƴanmu da matanmu ga baki ɗayanmu. Wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma, Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna, ya yi albarka da dukiyarsa, ya yi albarka da zuriyarsa. Allah muke roƙo yadda ya ba shi arziki ya ba shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininsa hidima, mu ma ya mana arzikin da za mu yi wa addininsa hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa. Da mu da shi muna roƙon Allah ya karɓa mana, ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira. Waɗanda aka jarabce su da ‘ya’ya kankararru a cikinmu maza ko mata, Allah muke roƙo ya shirya musu da su, ya sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bukanta musu rai a baya. Mu kuma muna roƙon sa ya azurta mu da ‘ya’ya na gari waɗanda za su zama fitilu a cikin al’umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya Allah muna roƙon ka waɗanda ka jarabce su da ba su suka a cikinmu ka yaye musu, ka ba su shugaban sauke wannan nauyi na bashin da ke kansu. Ya Allah kada ka karɓi rayukansu da bashi a kansu. Mu kuma muna roƙon ka duk yadda za mu ne kai da tsadar rayuwa, kada ka haramta mana abin da za mu ɗaukawa ne iyalanmu da shi. Mu taimaka wa addininmu, mu taimaka wa ‘yan uwanmu, mu taimaka wa danginmu, mu taimaka wa maƙwabtanmu, mu taimaka wa abokanmu na arziki, mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu gwargwadon iko. Ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallonmu da sauraro, duk lokacin da mutum mutum zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada, idan kiyama ta tsaya, Allah muna roƙonka ka sa firdausin a'ala ta zama makoma a gare mu. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.